Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 5 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahara da kanun labarai.
Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce Isra'ila ta ƙara haifar da yanayi na ƙunci ga Falastinawa a yammacin gabar kogin Jordan, inda ta ƙara zafafa kai hare-hare da kama mutane. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kira da a faɗaɗa ƙera makaman harba makami mai linzami, matakin da ya ce ana buƙata ne don yin artabu da Koriya ta Kudu da Amurka, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta ƙasar ta rawaito a yau Juma'a. Zaben Taiwan wanda za a gudanar nan da mako guda zai iya zama ƙadangaren bakin tulu ga hukumomin Washington ta fuskar diplomasiya.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji inda aka kwana a karshe kasar da ake yi tsakanin hukumar EFCC da kamfanin Dangote a Najeriya. Shin ko wannan ba zai dada zubar mu Najeriya mutunci ba?
Ba zai jawo ba. Sai dai ma zai iya ba wa tattalin arzikin Najeriya ta gomashi a nuna cewa gwamnatin Najeriya da gaske take ta hana almundana, kuma ba za ta kyale kamfanunuka su yi abin da yake ba daidai ba.
Za kuma aji ƙarin bayani kan martanin da ƙasar Algeria ta mayar ma Nijar da sauran ƙasashen da suka fara karkata ga ƙasar Morocco. Za a ji ƙarin bayani kuma kan mummunan harin nan da wasu 'yan bindiga suka kai kan wani babban shago da ke Karu, daura da iyakar babban birnin tarihin Najeriya Abuja. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa, inda yau shirin zai taɓo ganawar da aka yi tsakanin shugabannin Amurka da na Angola kan batun shimfiɗa layin dogo don taka birki ma China. Za a ji wasu kuma daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yayin da kafafen yaɗa labarai suka mayar da hankali kan yaƙin Isra'ila da Hamas a Gaza, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce Isra'ila ta ƙara haifar da yanayi na ƙunci ga Falastinawa a yammacin gabar kogin Jordan, inda ta ƙara zafafa kai hare-hare da kama mutane. Aƙalla Falastinawa 259 ne jami'an tsaron Isra'ila da matsugunnan Isra'ila suka kashe a yammacin gabar kogin Jordan tun daga ranar 7 ga watan Oktoba, a cewar bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya, idan aka hada da fiye da watanni 9 na farkon shekarar 2023. Kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin Falastini sun ce an kama Falastinawa sama da 4,000 tun ranar 7 ga watan Oktoba da mayakan Hamas suka kai hari kan Isra'ila. Rundunar IDF ta ce ta kama makamai tare da kaiwa mayakan hari, amma mazauna yankin sun ce hakan ba shi da ma'ana idan aka yi la'akari da yadda ake tashi-tashin hankula da barna. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kira da a faɗaɗa ƙera makaman harba makami mai linzami, matakin da ya ce ana buƙata ne don yin artabu da Koriya ta Kudu da Amurka, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta ƙasar ta rawaito a yau Juma'a. Bayanin na Kim ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da Washington ta ce Koriya ta Arewa ta baiwa Rasha makamai masu linzami da na'urar harba makamai wanda Rasha ta yi amfani da su a baya-bayan nan wajen kai hare-hare a garuruwan Ukraine. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya nuna hotunan Kim da 'yarsa Ju-e suna rangadi a wata masana'antar harba makamai, inda ya kira da ƙara ƙaimi wajen ƙera makaman. Amurka da Koriya ta Kudu sun zargi Koriya ta Arewa da baiwa Rasha kayan aikin soji don samun tallafin fasaha da Rasha ke baiwa Koriya ta Arewa wajen ci gaba da ƙara ƙera makamanta. Koriya ta Arewa dai ta musanta zargin.
To an jima kaɗan, Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji halin da ake ciki a kace nacin da ake yi kan matakan da hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC ta ɗauka kan kamfanin Dangote da dai sauransu. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari.
Simaman jami'an hukumar ta EFCC na da alaƙa da binciken da hukumar ke yi a kan tsohon gwamnan babban bankin ƙasa CBN Mr. Godwin Omefele, kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Matakin ya san 'yan Najeriya tofa albarkacin bakinsu dangane da makomar kima da darajar kamfanin Dangote da ma kayayyakin da suke sarrafawa. To amma Dr. Gazali Ado Jibrin, masanin tattalin arziki da harkokin kamfanoni a Najeriya, na cewa
na ɗaya dai ba na jin wannan abin da aka yi shi zai taɓa shafar sarrafa kaya da ayyukan kamfanin Dangote ba, da jigilarsu da kuma farashinsu ba zai shafu ba. Amma wannan ba zai iya hana kasa shafar kasuwar hada-hadar jari da farashin hannayen jarin Dangote ba.
Al'amarin dai na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa Alhaji Aliko Dangote, mamallakin rukunin kamfanonin Dangote wanda ke da rassa a kasashen Afirka fiye da 10, likafarsa ta yi kasa ta kasancewarsa a tajirin da ya fi kowa kuɗi a nahiyar ta Afirka. Sai dai Dr. Kabiru Sa'idu Sufi, ɗan kasuwa kuma masanin kimiyyar siyasa tattalin arziki, ya yi tsokaci.
Za a iya cewa watakila bai zo da mamaki ba, duba da matsalar tattalin arziki da kasar ta shiga da kuma faduwar darajar naira. Wannan ya sa an yi hasashen cewa wannan zai shafi wato daraja ko matsayin masu kudin kasar nan a lissafin da ake yi na duniya. Sannan kuma in aka duba za a ga bambancin da ke tsakaninsa da wanda ya haura shi a halin yanzu, shi Johann Rupert ɗan ƙasar South Africa, ba bambanci ba ne mai wani yawa sosai.
Baya ga kamfanin Dangote, kamfanoni fiye da 50 ne dai hukumar ta EFCC ta ce tana bincikar yadda suka yi ta'ammali tsakaninsu da babban bankin ƙasa CBN da sha'anin kuɗin dala da sauran kuɗaɗen ƙetare cikin shekaru 10 da suka shuɗe. To ko hakan ka iya ta'azzara makomar tattalin arzikin Najeriya wadda ke fama da mashashara a yanzu? Dr. Gazali ya yi tsokaci.
Ba zai jawo ba, sai dai ma zai iya ba wa tattalin arzikin Najeriya ta goma shi a nuna cewa gwamnatin Najeriya da gaske take ta hana almundana, kuma ba za ta kyale kamfaninnika su yi abin da yake ba daidai ba. Wannan zai iya sa wasu kamfaninnikan su zo, tunda dama tuntune ana fama da matsaloli na kamfaninnika suna gugguduwa saboda cin hanci da wasu abubuwa.
To amma Dr. Kabiru Sa'idu Sufi ya fayyace dalilan da suka sanya su ba man na EFCC a kamfanin Dangote ya ja hankalin duniya.
Saboda shi ne watakila ya fi kowanne daga cikin su sauran kamfanonnukan girma, kuma watakila ba mamaki shi aka fi yayatawa, ba mamaki kuma da shi ɗin aka fara. To wannan ne zai kama gabar da za a ce ko akwai wani abu na siyasa a ciki ko babu. To ina ganin kamfanin ba shi da dangantaka da siyasa, sai dai watakila za a iya cewa in akwai siyasar ta shi wanda ake bincike ce. Cewa wasu daga cikin abubuwan da ya yi lokacin yana gwamnan babban bankin ƙasa, watakila ana hasashen cewa suna da dangantaka da siyasa, kamar canja fasalin kuɗin ƙasa da aka yi.
Yayin da masana ke ci gaba da muhawara akan wannan batu, hankulan jama'a ya koma kan hukumar ta EFCC domin ganin sakamakon wannan bincike nata akan kamfanoni da kuma tasirin da zai iya yi ga makomar tattalin arzikin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Zahara da ci gaban labaran duniya.
Zaben Taiwan wanda za a gudanar nan da mako guda zai iya zama kadangaren bakin tulu ga hukumomin Washington ta fuskar diplomasiya. Idan jam'iyya mai mulki ta yi nasara, to tabbas zai ƙara ta'azzara dangantaka mai tsami tsakanin ƙasar da China. Yayin da kuma idan jam'iyyar 'yan adawa ta yi nasara, to hakan ka iya dasa alamar tambaya kan manufofin tsaro a tsibirin. Fafatawar da za a yi ta zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa a ranar 13 ga watan Janairu wani babban kalubale ne ga gwamnatin Biden saboda burinta na ganin an daidaita alaka da China a cikin shekarun nan ta 2024. Beijing tana ikirarin Taiwan a matsayin yankinta kuma ta alakanta zaben tsibirin a matsayin zabi tsakanin yaƙi da zaman lafiya a mashigar tekun Taiwan. Tana gargadin cewa duk wani yunkuri na turawa Taiwan 'yancin kai na nufinta da rikici ne. Gwamnatin Taiwan ta ki amincewa da 'yancin cin gashin kai da China take ayyanawa. Jami'an Amurka na taka tsantsan don gujewa tsoma baki kan tsarin demokradiyya a tsibirin. Shugaban Dakaru na musamman a Sudan, Janar Muhammad Hamdan Dagalo ya ce ya kudura aniyar ganin an cimma matsayar dakatar da buɗe wuta domin kawo ƙarshen yakin da ya addabi ƙasarsa. Sai dai duk da haka ana ci gaba da gwabza fada kuma babu wani ci gaba kan shirin zaman lafiya tsakanin Dagalo da babban hafsan sojin Sudan Janar Abdul Fattah Burhan. Shugaban rundunar sojin Dagalo ya ce dakarunsa na da tsare-tsaren dakatar da buɗe wuta bayan wata ganawa da shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a birnin Pretoria a ranar Alhamis.
A gaida Zahar Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda aka ji, ƙasar Algeria ta mayar da martani kan ƙara kusantar ƙasar Morocco da wasu ƙasashen Afirka ciki har da jamhuriyar Nijar suka yi. Daga Nijar ɗin ga Hamid Mahmud da labaran.
Shirin waye ƙasashen Afirka na gudana ne a ƙarƙashin wani shiri ta hanyar wata gidauniya da ke kumshe WAE wanda ya tanadi bayar da bashi ga ƙasashen da kuma tallafa musu wajen aiwatar da ayyukan raya ƙasa da kuma zuba jari a cikin ƙasashen. Algeria ta ɗauki matakin cire waɗannan ƙasashen na Afirka irin su Niger, Mali, Burkina Faso da Guinea da Mauritania bisa zargin su da neman kullar yarjejeniyar cinikayya da ta diplomasiya tsakanin su da ƙasar Morocco da ba sa gaba ciji da juna akan goyon bayan da ƙasar Algeria ke baiwa masu neman 'yancin gashin kai da yankin Polisario. Masana harkoki yau da kullum irin su Abdurrahman Dukko na ganin wannan matakin da ƙasar Algeria ta ɗauka zai tasiri akan ƙasar Niger duba da yadda Niger kin ke fama da takunkuman karya tattalin arziki da ECOWAS ta shaya mata.
Yankin namu na Sahel musamman kamar ƙasa kamar Mali da Niger sun samu sabuwar alaka da ƙasar Morocco inda an kisa su a cikin kasuwa da kuma irin tallafin da ake iya basu. Wannan abin zai iya kawo tasiri musamman wajen hulɗar da gare mu da Algeria. Tunda ƙasa Algeria da Niger muna da wajen kilometa wajen 1,800 na iyaka na boda musamman cikin wannan yanayi ne da muke na yaƙi da ta'addanci.
Wannan matakin na ƙasa Algeria ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar Niger ke neman kulle dangantakar kasuwanci da ita don ta yi amfani da tashar ruwan ƙasar wajen shigo da kayayyaki ƙasar ko fitar da su zuwa ƙasashen ƙetare. Masanan dai na ganin wannan matakin na Algeria abin a yi taka tsantsan ne.
Lalle babban tasiri zai kawo musamman wajen hulɗar da gare mu ta kasuwanci da muke yi da Algeria ta yau da kullum. Kenan wannan abubuwa da za mu iya samu kamar za a rasa su kamar wani irin abincin da ake kawowa ana shigowa da shi da kaya dai iri-iri wanda ake kawowa da su. Sai mu ce kamar Algeria tana matsayin kishiyar Maroc ce. Kenan duk ƙasar da ke hulɗa da Maroc ba za ta iya samun wata dama ba ko ta samu wani wata alfurma ta ƙasar Algeria.
Jihar Agadez da ke arewacin Nijar da ta raba iyaka da ƙasar Algeria tana daga cikin jihohin Nijar da suka fi cin gajiyar shirin na ƙasar a ɓangarori da dama. To sai dai ƙungiyoyin fafutuka sun bayyana cewa akwai buƙatar hukumomin ƙasar na Nijar su biya hanyoyin da suka dace.
Tallafin da waɗansu abubuwa da Algeria take mana. Yau in ka duba ka gani mu dai yawanci abubuwan da muke sarrafa da abubuwan da muke aiki da su da waɗansu abubuwa wanda yake muna rayuwa da su duk yawancinsu daga cikin hannun wajen Algeria suke zuwa. Kenan in Algeria ta ce ta dakatar da waɗannan abubuwan da wani tallafi da abubuwan da take gaskiya muna cikin matsala. Gwamnati duba ya gani ya samu hanyoyin da za a shiga shi ma ya mana tsaye masa kan wuggata yadda Algeria take so ta yi.
Kawo yanzu dai gwamnatin mulkin sojan Nijar ba su ce komai ba kan wannan matakin na ƙasar Algeria ba. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To gaida Hamid, daga Niger kuma bari mu sake komawa Najeriya inda za a ji ƙarin bayani kan harin nan da wasu 'yan bindiga suka kai wani babban shago a Karu da ke jihar Nasarawa amma kusa da Abuja babban birnin tarayyar Najeriya inda har mutane hudu suka mutu. Hassan Maina kaina gare ka.
'Yan bindigar sun kai samamene a wani babban shagon da ake matukar hada-hada da ke yankin karamar kumar Karu a jihar Nasarawa da ke dab da Abuja babban birnin tarayyar Najeriya, inda shigarsu ke da wuya suka bude wuta take kuma suka halaka mutum hudu. Abin kuma da ya karata da hankalin mazauna wannan yanki. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya min karin bayani.
Mun samu rahoto cewa wasu 'yan bindiga sun shiga wani shago kuma sun bude wuta akan wasu masu tsaye-tsaye a shago. Da aka samu rahoton kwamishinan 'yan sanda CP Umar Shehu na Dada PSCMNI a gurguje ya tura 'yan sanda zuwa gurin. Da isowansu sun ga mutum hudu a kwance, aka ibe su zuwa asibiti. Likita ya kuma dube su, ya kuma bada na'am cewa rai ya riga ya fita. Aka kuma aje su a asibitin, wato a mortuary din asibitin.
A cewar kakakin 'yan sandan, kawo yanzu tuni bincike ya yi nisa.
Shi kwamishinan 'yan sandan ya turo mataimakinsa na sashin bincike-bincike, wato Deputy Commissioner of Police in Charge of State Criminal Investigation Department, ya turo shi zuwa gurin da mutanen don su ci gaba da bincike. So yanayi da ake ciki kenan, ana kan bincike.
Dr. Yahuza Ahmed Getso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Shi wannan hari da aka kai a shago a Maraba a yankin jihar Nasarawa. Don da abin da aka fi sani shine ana samun kwakwar laifuka a watanni na uku na ƙarshen shekara wanda ake cewa to Ember months. To amma sai gashi wani abu ya zo, sabon abu ya faru a cikin watan Janairu na sabuwar shekara wanda ba a cika samun irin waɗannan abu haka ba. Akwai rauni matuƙa daga ɓangaren jami'an tsaro duk da yanayin cinkoso da ake da shi na yawan ababen hawa da yawan al'ummu da wannan yanki yake da shi. An zo an iya aikata irin wannan laifi har sun yi nasarar kashe mutane har guda hudu, kuma sun ɗauki abubuwan da suke bukata kuma har sun tafi. Yar manuniya tana ƙara nuna ƙara lalacewar al'amura na tsaro waɗanda suke ƙara tinkarar wato birnin tarayya Abuja.
'Yan sanda a jihar dai na ƙara neman haɗin kan jama'a don inganta sha'anin tsaro a wannan yanki.
Muna kira ga al'umma jihar Nasarawa, aikin tsaro ba dai aikin 'yan sanda kaɗai ba. Muna roko su bamu haɗin kai gurin bamu information.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel, jihar Nasarawa dai na ɗaya daga cikin jihohin tsakiyar Najeriya da ke fama da kalubalen tsaro iri-iri. A baya dai an taɓa sace tsohon mataimakin gwamnan jihar, an kuma sace wasu ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke babban birnin jihar, da kuma ƙalin wasu ɗaliban primary a wani ƙauyen jihar. An taɓa sace shugaban ƙaramar hukumar Kefi, sannan ko a farkon wannan mako ma an sace shugaban ƙaramar hukumar Akwanga. A kuma dai wannan rana ne aka kai wannan farmaki a wannan babban shago. Jami'an tsaro a Najeriya dai na cewar na iya bakin kokarinsu domin shawo kan matsalar tsaro a sassa daban-daban na ƙasar. Kokarin da masana ke cewa bai isa ba. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Yan makonnin da suka gabata ne shugaban Amurka Joe Biden ya karbi bakuncin takwaran aikinsa na Angola Joao Lourenço a ofishinsa na Oval da ke fadar White House, inda shugabannin biyu suka tattauna kan aikin layin dogon da Amurka za ta taimaka wa Angola ginawa a wani mataki na yin gogayya da ƙasar China da wasu ke ganin tana kokarin yin kaka gida a yankin nahiyar Afirka, aikin da ke fatan zai laƙume dala biliyan ɗaya. Yau batun da shirin na Duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar da wasu suka ji a farkon shirin, a 'yan makonnin da suka gabata ne shugaban Amurka Joe Biden ya karbi bakuncin takwaran aikinsa na Angola Joao Lourenço a ofishinsa na Oval da ke fadar White House, inda shugabannin biyu suka tattauna kan aikin layin dogon da Amurka za ta taimaka wa Angola ginawa a wani mataki na yin gogayya da ƙasar China da wasu ke ganin tana ƙoƙarin yin kaka gida a yankin nahiyar Afirka, an yi hasashen aikin zai lakume dala biliyan ɗaya. Aikin layin dogon kuna jirgin ƙasa zai tashi daga tashar jirgin Angola mai arzikin mai, inda zai ratsa tsakiyar nahiyar Afirka. Shugaba Biden ya yi lalemar harbin da shugaba Lorenzo a wancan lokacin da ya kai masa ziyaran. Biden ya yi nuni da tabbar da yawa Lorenzo a ofishinsa na Oval a matsayin wata alama, wacce ke nuni da yadda Amurka take da kyakkyawar manufa ga nahiyar Afirka.
And as you've heard me say before, America is all in on Africa.
Biden ke nake cewa kamar yadda kuka ji na faɗa a baya, Amurka ta dukufa ne akan nahiyar Afirka. Sa'a guda da shugabannin suka kwashe suna zantawa yayin ziyarar ta watan Nuwamba da ya gabata, ta mai da hankali ne kan ginin layin dogon da Amurka za ta ɗauki nauyi a Angola, wanda zai tashi daga ƙasar mai arzikin mai ya nausa can cikin tsakiyar nahiyar Afirka, inda China da Amurka suke gogayya kan albarkatun da ke yankin. Layin dogon zai ratsa ta kudancin Congo mai fama da rikici, ƙasar da ke da arzikin ma'adinai, ya kuma nausa zuwa Zambia, wacce ita ma take da arzikin ma'adinai kamar na kofa. Kasashen biyu, wato Amurka da Angolar, sun amince su yi wani taro a wannan shekara ta 2024, inda za su mai da hankali kan samar da makamashin wuta, kamar irin tattaunawar da Amurka ta yi da Najeriya a baya.
Portanto, envolvimento americano como
shugaban ran sake ne yake cewa duk kofar da Amurka ta yi a fannin hanyoyin sadarwa na zamani da samar da tsaftacen makamashi alama ce ta irin taimakon da take yi, saboda ire-iren waɗannan kayayyakin more rayuwa za su taimaka ba Angola kaɗai ba, hadda ma lokacin nahiyar Afirka. Muryar Amurka dai ta tambayi hukumomin White House kan wannan tallafi na dala biliyan ɗaya da za a taimaka wa ƙasar Angola, yadda zai wakana duba da cewa Congo na fama da rikici, a yadda ke kallon shugaba Lorenzo a matsayin jakadan zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Afirka. Kakakin majalisar tsaron Amurka na ƙasa John Kirby bai faɗi matakan da gwamnatin ta Biden take ɗauka ba wajen ganin ta taimaka wa Lorenzo a yankin mai fama da rikici, inda al'amura ke ƙara dagulewa sanadiyar shugabannin da suka ƙi sauka a mulki, waɗanda suke da tarihin take haƙƙin bil'adama, walwalar al'umma da yin fatali da tsarin demokuraɗiyya, da kuma yin katsalandin a al'amuran junansu. Sai dai ya ambaci tsare-tsaren Biden kan samar da ababen more rayuwa a yankin.
President is very excited about this. This is a
shugaba Biden ya kasance mai cike da farin ciki kan wannan. Wannan babban al'amari ne a shirin na PGI, wanda zai taimaka wa kasashen masu matsakaicin ƙarfi don samu hanyoyin zuba jari kan kayayyakinsu, wanda za su samar da ayyukan yi, su bude kofofin ƙarfafa tattalin arziki a duk yankin kudancin ƙasashen da ke yankin Sahara a Afirka. Saboda haka abin farin ciki ne. Za mu cigaba da bibiya don ganin tabbatar da cewa an aiwatar da shirin.
So it's very exciting and we're gonna keep pushing forward with it.
Masu fashin baki dai sun ce nasarar wannan aiki na layin dogo zai ta'allaka ne kan samar da dawwammamin zaman lafiya a Congo, wacce ta yi zaben shugaban ƙasa da Felix Tshisekedi ya lashe a wa'adi na biyu, sakamakon zaben da 'yan adawa ke kalubalanta a yanzu. Michael Walsh jami'i ne a cibiyar bincike kan harkokin ƙasashen waje.
There's going to be a need to cooperate while also competing with China.
Yace a samu haɗin kai a kuma yi gogayya da China domin samun nasara a aikin layin dogon. Ina kuma ganin abin da ke faruwa kenan a bayan fage da China. Wannan aiki ya hada da gogayya a wani gefen da kuma haɗin kai a wani bangaren.
Competition and to some extent is going to probably be cooperation.
Muryar Amurka ta tambayi abin da Biden ya ce dangane da zargin ayyukan cin zarafin bil'adama da ake yi a kan Lorenzo.
We never shy away from talking about
Jim Carby ke ne ke cewa ba mu guje wa yin magana akan abin da ya shafi take haƙƙin bil'adama. Shugaba Biden ya yi ta ɗago wannan batu yayin ganawar tasu. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma ni makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada shirin, sai Anita Powell ta hada asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
A gaishe ka ga kaɗan kuma yanzu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Garba Nahali Kamba Kebbi, Najeriya, ya ce muna fatar gwamnatin Tinubu za ta tsaya kai da fata wajen ganin tsohuwar ministan jinkai a gwamnatin Buhari Sadiya bata ci banza ba na kwashi kudaden bayan Allah ta azarta kanta da mai gidanta. Da fatar Allah ya ci gaba da tona asirin duk wasu barayin birin gwamnatin Buhari. Sai kuma sakon Professor Muhammad Zaharuddin Kakamisau. Assalamu VOA Hausa, ku bani dama in yi tsokaci akan yadda ake cece kuce akan takardun shaidar karatu na gaba da sakandare a Kotonu, wanda wani dan jarida ya yi mata tsirara a Najeriya wajen nuna rashin ingancinta. Hakika dama karatu a kasashen waje ba na dan talaka bane. Yawancin masu karatu a kasashen waje mafi yawa yaran masu mulki ne. A cikin ƴan kwanakin nan na wani lokaci ne za ku ji sun inganta ta. Allah ya kyauta, amin. Sako na karshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau ra'ayinka ne Tanimu Inuwa Zangon Buji daga karamar hukumar Dutsen jihar Jigawa. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Ko shakka babu zai wuya mu iya mantawa da shekarar 2023 duba da irin kalubalen da muka fuskanta a cikin ta, kama daga cire talafin man fetur da ya jefa dubban ƴan kasar cikin matsin rayuwa da kuma matsalar tsaro da ta yi sanadiyar salwantar rayukan mutane sama da 8,000 baya ga raba dubban mutane da mahallansu. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen dukkan matsalolin da kasar mu Najeriya ke fama da su. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku, mu kuwa za mu karanto gurgudu iya abin da ya sawwaka.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman fa a takaice.
Jami'ai sun ce an sako dan wasan Afrika ta Kudu Oscar Pistorius daga gidan yari bayan da ya cika sharuɗa na samun sassauci kuma yanzu yana gida. Ma'aikatar gyara halinka ta bata bayar da ƙarin bayani kan sakin Pistorius ba. Sanarwar ta zo ne da misalin ƙarfe 8:30 na safe, abinda ke nuni da cewa jami'ai sun saki fitaccen dan wasan tseren gasan Olympics a farkon sa'o'in ranar Juma'a. Pistorius mai nakasa a kafafunsa ya shafe kusan shekara 9 bisa laifin kashe budurwarsa Reba Steenkamp a ranar masoya ta duniya a shekarar 2013. An yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 13 da watanni 5 a gidan yari. An amince masa da a yi masa afuwa a watan Nuwamba. Manyan masu laifi a Afrika ta Kudu kan samu sassauci bayan sun cika akalla rabin wa'adin hukuncin da aka yanke musu. Shugaban Dakaru na musamman a Sudan, Janar Muhammad Hamdan Dagalo, ya ce ya ƙuduri aniyar ganin an cimma matsayar dakatar da buɗe wuta domin kawo ƙarshen yaƙin da ya addabi ƙasarsa. Sai dai duk da haka ana ci gaba da gwabza faɗa kuma babu wani ci gaba kan shirin zaman lafiya tsakanin Dagalo da babban hafsan sojin Sudan Janar Abdul Fattah Burhan. Shugaban rundunar sojin Dagalo ya ce dakarunsa na da tsare-tsaren dakatar da buɗe wuta bayan wata ganawa da ya yi da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a birnin Pretoria a ranar Alhamis. Bai bayyana koyaushe zai gana da Burhan ba bayan da manyan hafsan sojin ƙasar suka amince a watan da ya gabata da ganawar gaba da gaba. Zaben Taiwan wanda za a gudanar nan da mako guda zai iya zama kadangaren bakin tulu ga hukumomin Washington ta fuskar diplomasiya. Idan jam'iyya mai mulki ta yi nasara, to tabbas zai ƙara ta'azzara dangantaka mai tsami tsakanin ƙasar da China. Yayin da kuma idan jam'iyyar 'yan adawa ta yi nasara, to hakan na iya dasa alamar tambaya kan manufofin tsaro a tsibirin.
To masu sauraron mu, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogo Najeriya da Niger, wanda yayi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma engineer mu ta yanzu Sayyida Hamdu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.